wannan bawan Allah yana tambaya ne akan istimna'i amfani da hannu wajen biyan bukata yace duk lokacin da sha'awa ta taso masa sai ya je ya ta amfani da hannunsa don ya biya wa kansa bukata kuma yana yin inzali ma akan haka din amma gaskiya wani lokacin ma baya wanka sai ya je ya salla ko ya je ya taimama in sanyi ya dame shi amma dai yana shaida mana cewa yana jin tsoron hakan da yake faruwa a kansa amma insha Allah zai daina yanzu dai abin da yake so mai hukuncin sallar sa na farko dai kana cikin hadari kana cikin bala'i in ka kuskura wannan abin ya zama al'ada a gare ka to zaka yi wa kanka asarar rayuwarka ka haramta wa kanka jin daɗi a rayuwarka kuma kana cikin fushin Allah nakihu yadihi kenan mai aurar hannunsa laifi ne babba zunubi ne ka daina yi bayi da kyau abu na biyu shari'a ita yi mana bayanin yaya ake rage sha'awa idan mutum sha'awa tana damunsa yaya zai yi ya rage an ce mai ta'azumi me yasa baka zaɓi ka yi azumin ba sai ka zaɓi ka yi fasadi don ka rage sha'awarka ko baka yadda da maganar annabi cewa azumi yana rage sha'awa ba baka yadda da maganar annabi ba ne shi ne sai ka zaɓi abin da kake so haramun ne kake aikatawa kuma mun yi bayani tabbas mai irin wannan matsalar zai gamu da ciwo na gaba kuma da wahala ko daga baya ya tuba ya daina iya haihuwa da iyalin shi zai zo ya zauna da iyalinsa baya iya biya mata bukatarta sai ya zama da shi da mace duk ɗaya suke kawai saboda duk ƙarfin nasu ya riga ya zubar da shi ya ƙarar da shi sannan kuma ga fushin Allah sai ya ƙi ya wanka sai ya kwanta ya yi bacci a haka in asuba ya tazo lokacin sanyi ne bai zai yi ba wanka saboda sanyi sai ya taimama ita taimama idan an yi ta da janaba a jikin mutum ya yi sallah sallarsa ta yi amma ba wannan za ka duba ba zunubin da kake aikatawa yake kai ka ga duk musulmi zai tafi masallaci da wankansa da alwalarsa kai kuma ka shiga da taimama kuma laifi kai wa Allah ka fake da wannan laifin ka zo kai taimama ka zo kai sallah Allah ya yi maka wannan bala'i abu na biyu ba dole bane zaman karatun nan zaka yi in ya zama maka masifa ka koma gida kai aure in kai aure sai ka dawo wallahi ka koma ka je kai aure akwai wasu in ka je kai auren sai ka ce babanka a ce maka maka da kama gidan haya akwai wasu 'yan gidaje a nan ɗan bari a tsallakin nan masu ɗan sauƙi-sauƙi muna fatan Allah ya kawo wasu attajirai su gina mana wasu ƙauyuka a nan bayan new site ɗin nan haka ta nan bayan nan cikin dajin nan shi ne daidai da ku je can ku yi ta fama abin bai yi daɗi ba wallahi mutum malam ya rinƙa yin zunubi bai damu ba Allah shiryar da kai Allah sa ka gane Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa rayuwa albarka amin yace mahaifiyarsa ce ta kwanta rashin lafiya saura kwana uku a fara yin azumin da ya gabata tana ta ciwo tun wancan azumin ba ta yi shi ba ga wani azumin yana zuwa yanzu azumi bai kai wata biyu bai saura wata ɗaya ne da wani abu ɗan kwanaki kaɗan kwana 30 ne da wani abu bai kai kwana 40 ba Allah ya sa muna da rabo da lafiya yace yanzu ya za a yi ciwon nata idan ba na tashi ba ne ciwo ne muzmini ciwo ne da wamamen ciwo ciwo ne da ba a san ranar da za ta warke ba ku ciyar mata kawai ku ciyar in kuma ta zo ta wake ta warke tas shi kenan sai ta rama in ba ciwo ne muzmini ba amma dai wannan yanayin shekara guda a kwance tsohuwa har zuwa yanzu ba ta miƙe ba ga wani azumin ya zo kuma ba ta yi ba wancan ku ciyar mata shi ne abin da ya kamata ku ciyar mata muna mata addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya bata lafiya. Allah ba iyayenmu lafiya gaba daya. Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yace shi yana zama ne a nan hostel, yakan yi sati hudu ko biyar kafin ya koma garin su yaje ya dawo. Zai iya yin kasaru? Dalibi da yake zaune a gari, dalibi duk dalibi da yake student ne, to baya yin kasaru. Duk wanda yake ya je karatu wani gari baya kasaru, bal in ya koma ƙauyensu ne sai ya kasaru. In ka je hutu dan zaman da zaka yi sai kai kasaru in kana so. Garin da ka fi dadewa nan cika sallah kake. Yanzu ku dalibai galiban kun fi dadewa a hostel, kun fi dadewa a jami'a. Daka duk inda ka fi dadewa nan cika sallah zaka yi, inda baka dadewa sai kai kasaru. Ba wani magana cewa ai garin ku ne can, a akwai matarka, ai akwai babanka, ai akwai gidanku. A'a, mutum yana iya yin kasaru a gidansu ma. Gidanku yakan kakan wayi gari, watakila ya zama baka iya dadewa a ciki. So dalibi cika sallah zai, kamar da aka tambaye Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah, yake cewa ai dalibi muqim ne, bai zai kasar ba. Kai da kake jami'a, alhamdulillah ga masallatai, ga babban masallaci, ga masallatai kusa da hostel, ga masallaci, kafi sha'awan ka je kai ta zama a daki kana sallah kai daya, ai ba ka da wani uzuri. Idan mutum yana kan halin tafiya sai sallah sai ta same shi bai yi ba har ya koma gida, shin zai rama sallar a matsayin kasar ne ko zai cike ne? Mai alari ya yi bayani, in kana hadariyatan qadaha hadariya wa in kanat safariyatan qadaha safariya. Idan mutum yana cikin yin tafiya sai sallah ta kubuce masa, wannan sallan in har lokacin ta ya kubuce maka kana tafiya sai ka zo gida ta zama ramuwa ku, to in za ka rama ta a matsayin kasaru za ka rama ta, tunda a lokacin da ta same ka ai kana kan tafiya ne. To amma sallar da ta same ka kuma kana zaman gida sai kai tafiya kana matsayin matafi, to sai ka zo za ka rama ta, to za ka rama ta ta neme a cikakkiyar sallah, saboda a lokacin da ta kubuce maka tana me, tana cikakkiya ne. Misali, idan mutum ya yi tafiya daga Lagos ya hawo mota zai zo Kano, direba bai tsaya ba, a zahar la'asar ta kama duk ba a tsaya ba, aka yi ta shura gudu har aka zo gida, sai bayan karfe 12 dare ko 2 dare ya shigo Kano, haka duk sallolin nan sun kubuce mai, musamman a zahar la'asar magariba, isha'i dai da ɗan sauranta bata zama ƙada'i ba. To idan ya zo gaba kiɗe sallolin nan guda uku zai yi su a matsayin kasaru ne, duk da cewa magariba ba a kasaru, a zahar zai yi kasaru, la'asar ma zai yi kasaru, saboda me? Wato safariya ce, lokacin da ta kubuce masa yana kan tafiya ne. Da haka yanzu ramuwar da zai, ko da yana cikin gida ne, to zai rama ta a matsayin me? A matsayin kasaru. Haka kuma wacce ta riske ci yana zaman gida, to zai rama ta a zaman gida. Akwai tambayar da ake yi, yawanci mutum ne ya taho daga Kano, ya taho daga Kaduna, ya taho daga Maiduguri, ya taho daga ina ne zai shigo Kano? Magariba ta yi. To amma kuma zai iya isowa Kano isha'i ba ta fita ba, to yaya? Sai ya haɗe magariba da isha'i, ya halatta ya haɗe magaribarsa da isha'i, in ya dawo gida ya gama abinsa. Duk sallar da ka haɗe ta a tafiya sai ka zo gari ka tarar ana yin ta, kamar ka riga ka yi isha'in ka kasaru a wajen gari, sai ka shigo sai ka ji ana taka da kamar sallah na isha'i, ka riga ka yi isha'in ka, sauki ne, ka riga ka me, ka riga ka samu. Sannan akan kasaru, zancen da yafi inganci ko kwana nawa ne zaka iya yin kasarun ka? Kai ta yanke sallah kana yin taraka a biyu, raka a biyu, wasu ma suka ce ba yanke sallah bane, automatically kana kana fara tafiya, kana taka wasu miles, kilometers, automatically sallaka ta canja daga ta zaman gida ta dawo kawai raka abu biyu ce. Kenan mutum ma cewa ka ce wai kasar zabi ne ko kai ko kar kai ba ta mata so ba, daman sunan sallar tafiya raka abu. Kuma da da Allah izo farlanta sallah, farkon farlanta sallah da Allah yi, ya farlanta ta ne a matsayin sallar tafiya. Bibbiyu 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 ake, daga baya ne Allah ya sa ake cikawa. Yace to tunda kuna zaman gida yanzu ku ƙara ya zama hurhudu. Idan kun yi tafiya ta koma biyunta. Wannan shine dalilin wasu malamai daga cikin su akwai su Sheikh Albani Allah ya musu rahama cewa ashe ita kasaru ba rukhsa bane, azima ce. Ma'ana kasaru dole ne. Me yasa ya zama dole? Suka ce to ai daman in kana ma in dai matafi ne kawai sallarka dama a wajen Allah nawa ake nema? Biyu. In dai sunanka matafi. To wasu ne suka ce a rahusa ne an sauƙaƙa maka ne saboda mashakka ta tafiya, wahala ta tafiya, mai kun kai raka hudu, kai raka nawa, kai raka biyu. Ana yawan tambaya idan mutum yayi kasaru yana yin tafiya kasaru zai nafila? A'a, ba wata buƙatar nafila ai. Abdullahi dan Umar yake cewa yo in dai har zan yi wani sallar nafila to in cika sallar mana. Yes, inji Ibnu Umar. Yace in har zan yi wani nafila da azhar, ai ba abin da yake farilla ko? To ita kanta farillan an ce ka gutsire ta kame da ita biyu. To ina magana kuma kayi kasar kuma ka zo ka kama nafila. Mutanen ƙauye ko kuma mutumin da yake yana tafiya haka zaka ga an yi tafiya, an yi kasaru, kuma wai an tashi ana ta nafila. Ana cikawa kuka yayi, inji Ibnu Umar. Kenan matafi baya yin nafila, musafiri baya nafila, amma yana yin raka'atanil fajiri. Wannan ya tabbata annabi yana yi saboda ƙarfinta, kuma yana yin wutri. Sallar dare wutri raka'a ɗaya ɗin nan annabi yana yi wani lokacin alayhi salatu wassalam. Ina fatan kun gane. Ina da tambaya akan ƴaƴan musulmi da Ramadan zai riske su a fagen training na soja ko na wani makamancin wannan. Shin akwai wani sassauci ko rangwame a kan su? Ma'ana za su iya fasa azumi saboda wahalar training? Asali ba wai sai training ba, duk abin da ka sani ko sana'arka ko wani aiki ko wani tafiya ko wani abu, duk lokacin da mutum ya shiga wani situation ɗin da ba zai iya yin azumi ba, to ya halatta ya sauke azumin. Ku riƙe wannan a matsayin wata formula ce ko wani ƙa'ida ne, duk lokacin da ka ji ka shiga wani yanayin da ba za ka iya yin azumi ba, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Da haka ba alaka ko training ɗin soja ko na ɗan sanda ko immigration ko waye da sauransu. In dai ka shiga wani situation ɗin da jikin ba zai iya jurewa azumi ba, sai ka sha, sai ka yi raka azumi ɗaya karama bayan sallah. Training na soja, training na ɗan sanda, Allah ya jarabe mu da ƙasa waɗanda Allah ya sauƙi, muna da shugabanni amma ba su respecting dokokin musulunci, majority daga cikinsu mafi yawa. Amma inda haka ne da ƴan majalisinmu da sanatocinmu da manya-manyan shugabanninmu a ce za su duba musulunci, su taimaka wa addini, su tuna ƴan uwansu da suka ba su ƙura'a da ya kamata su bud da motion cewa bai kamata soja suna yin wa mutane training da azumi ba, bai kamata ƴan sanda ko immigration ko wani training da ake zuwa aje da azumi ana yin mutane ba, bai kamata ba. Ga mu da tarin yawa, ga mu da shugabanni, ga mu da, amma ba sa iya su fito da wani motion da ya shafi addini, tsoro suke ji. Wannan ita ce masifar da take damu. Akwai wani illa dan an kafa wa gidan soja, hukumar soja an kafa mata doka cewa saboda musulmi ai respecting addinin su, kar a je ai training lokacin azumi. Akwai wani illa ne? Kuke kin yi ranar Lahadi? Duk Lahadi Najeriya, duk Lahadi ana girma mata, ba a taba musu Lahadi saboda su wasu ne. Amma saboda rashin jin tausayi, rashin jin ƙai, a je a tura yaranmu suna ta gudu da shiga daji da hawa dutse da wahala da azumi a bakinsu. In kuka sha wahala ku sha azumi, kar ku gudo, kar ku gudo. Mun ku je ku yi sojan, ku daure, ku zama wasu ɗin, wataƙila da mugunta ma ake muku don ku zube a kore ku a canja da arna. in ko za ka iya jurewa din ka jure dan kawai juriya ne ba wani abu bane ba za ta kashe ka ba wahalar amma ya kamata cikin motions da a majalisa ake da waje sauransu da kudaden da ake kashe muku ya kamata ku girmama addini Allah ya isar muku da wannan sakon ai Najeriya matsayin mu musulmi mun kai mana wannan akwai abubuwa da ake mana rashin kyautawa a cikin wannan abubuwan da yawa yanzu in mace za ta shiga wannan haka za a kwabe mace daga jerin wando za ta yi wannan guje-gujen mace musulma ta cire dan kwalinta ta bara ta sa hijabi ba wannan mace irin rayuwa ce ba za a respecting addinin mu ba su abubuwa nawa da ya shafe su arnan kasar nan ake girmama dokar su amma yanzu haka in yarka ko matarka ko na ba za ta shiga soja ko dan sanda ko na ba ko za a je wannan wallahi a haka za ta ji da tsiraici a sa musu su rinka sa dogon wando kuma a yi doka a ce mata su koya musu training ba mu ce kasu training din ba su je su yi training din amma a sama musu mata ba akwai mata sojoji ba akwai mata yan sanda ba akwai mata kaza ba ai training din wasu mata mata su yi wa mata me a ciki me za ku ragu da shi dan kun yi doka akan wannan kuma waɗancan din da kuka ku bakanta musu ba kai wannan me suka yi muku ai ta danne mutane ita wulakanta su haka ko NYC din nan da ake tafiya service da ake tafiya NYC din nan ya je ka ta ganin abubuwan da ake matan musulmi su ta wulakanta a orientation camps ka ga mace an zo ana fareci yanzu har yanzu musulmin Najeriya ba ku da karfin da za ku iya yin doka ba ku da karfin da za ku iya magana a daina hada mata da maza suna fareci yanzu dan yata ta yi digiri dole sai na tura ta ta je ta yi fareci cikin maza balagaggu wallahi abun kuyi kuka ne ba abun kuyi dariya ba ne sun gama da mu ne wulaganci ne wallahi a saka ka ga mace ga namiji ga mace ga namiji ni din nan naje nayi orientation abin nan nan naje suka je suka hara damu da mata mun sha wahala wallahi in an zo da mun ni da gemu na sai ce ke canja kuma baya Allah to ai ni ne amir ne MKN ne na samu ƴan majalisa ta nace kai in na bada doka a filin fareti nan ku rinka suka ce malam malam da nayi abu sai ce malam 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 ce matsake gamara wallahi haka muka yi ta na ci da buguzan nan Allah ya taimake ni na gama da lafiya na gama amma sai a zo ajiye maka mace balagaggiya left right left right amma da Allah ba daidai bane wannan da gemukan mu da komai da addinin mu da ustazanci mu zo a jera mu layi da mata ko a saka gudu da mace ai bai daidai ba wallahi ina gani yawan mu da kimar mu da shugabannin mu a Najeriya ya kamata a ce an yi mana doka an hana wannan abun a ware mata daban mata su yi musu meye a ciki wai dole sai an yi kafirci wai dole sai an saba wa Allah to wannan yana daga cikin ciwukan da muna da irin waɗannan abubuwan dewa da ya kamata muna da haƙƙi a matsayin mu na musulmi a ƙasar nan tunda demokradiya ake yi a fitan mana da ake mu to mu a demokradiyar ma cutar mu suke yi yanzu duba wani taimako da gwamnati take ta barawa bashi da ake ta barawa interventions da gwamnati take barawa kudade da ake biliyoyin kudi da ake barawa na noma entrepreneurship wane ne ake barawa sai a rinka bayar da su da kudin ruwa an sani duk inda musulmin arziki yake ba zai karbi kudin ruwa ba amma wai yau sanatocinmu wai yau ƴan majalisarmu wai ba za su iya magana cewa mu musulmi a rinka ba mu bashin nan ba ruwa ba za su iya ba billahi alazim ku je ku tambayi masana in aka gaya muku biliyoyin kudin da suke sullubewa suke komawa gurin mutanen nan musulmi ba sa karba ba za mu iya karba ba amma me amfanin su a Abuja da suke zaune ana ba su manyan gidaje da motoci masu tsada me amfanin ku me yasa ba za ku yi mana doka ku kwatan mana yancin mu ba akwai wani laifi don kun ce ku ba ku yarda ba duk musulmi kar a bashin nan da ruwa duk inda gwamnati za ta iya yi ta ake mu ko ne ko to a ba mu akwai hanyoyi gaban kunan musulunci nan a ba su mana a ce ku san dabarar da za ku yi ku ba musulmi wannan abu amma wallahi malam za ka je ka tarar da you are entitled to karbi biliyan 50 biliyan 100 biliyan kaza kai company kai kaza kana zuwa sai a ce maka percentage nan na kudin ruwa kana jin Allah ya tsine wa mai karban kudin ruwa ba za ka karba ba sai wani arne ya zo karba shi yasa har yanzu research abin da ya tabbatar inda talauci yafi mugun yawa a Najeriya shine arewa. Talauci ya mana yawa, nan ne talauci yayi yawa, nan ne yunwa tayi yawa, nan ne kaza. Amma ba a tunanin cikin hanyoyin da ake gadar mana da talaucin shine irin waɗannan abubuwa. Wallahi na san mallam attajiri mai kuɗi na fitar hankali yace mallam duk abin da ake cika na karɓar rancen nan na cika, na je Abuja nan zan iya samu biliyan kaza, zan iya yin kamfani kaza a Kano, kamfani kaza a Kaduna, kamfani kaza. Amma wallahi mallam tun da na je suka nuna mun kuɗin ruwan nan na tuno wa'azin da kuke akan karɓan kuɗin ruwa nace na haƙura. Yanzu mutane dubu nawa suka yi asarar wani abu, yace ina janyewa kuma wani ne zai karɓa a Kudu shine zai je ya karɓa. Akwai shekarar da a nan Kano kuɗaɗen da aka bayar na noma ne ko ne mai da sauransu, wani ma'aikaci a ɓangaren kamar zai kuka ce mallam ga kuɗin nan mallam dole mai da su aka yi, Turawa sun tura kuɗin gwamnatin Najeriya gashi nan mayarwa za a yi, kawai suna ta karɓan kuɗin. Me yasa mutanen mu duk mai imani baya karɓa da kuɗin ruwa? Mun gaya musu mutanen nan mun daɗe maimaitawa, ‘yan majalisun nan da sanatocin nan, irin waɗannan abubuwan da musulunci ake cutar da mu musulmi a matsayinmu ‘yan demokaraɗiyya, ‘yan Najeriya, irin waɗannan ya kamata ku rinƙa kawo motion a majalisa ku yi ta Turanci, sai an zartar mana an taimake mu, shine kun agaza mana. Bari mu tsaya a nan, wani abubuwan suna da yawa, kana je na zunguru wani abun kuma ya yi yawa. Akwai tambaya guda ɗaya sai mun nusati insha Allah. Allah sa su ji. Ni dai abin yana damuna ne, kuma duk wani ɗan boko a cikinku da ya san me yake ya kamata ya tuna wannan, wallahi ana cutar mu fiye da yanda kake tsammani a ƙasar nan, yanda ka san ba dai haka ake treating ɗinmu ‘yan arewa wallahi. Kuma wallahi mallam saboda musuluncin nan ne mu zo ku ta wahal da mu mai ta jefa musu ƙuri'a mu ce jama'a a fita a yi zaɓe, jama'a a je a yi gorin kaji, a je a yi waye, an je duk an je an zaɓe su, ba abin da suke mana na musuluncin. Haka ne mana ko ba haka ba ne? Sun manta ma da addinin gaba ɗaya, kuma wai bara a yi magana ba, suna ta cutar mutane. Allah ya isa. Assalamu alaikum.